Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saurare da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmar si Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa wasu kungiyoyin fararen hula sun zargi kwamitin da majalisar dokokin jihar Kano ta kafa da jan kafa wajen binciken zargin karɓar cin hanci da tsohon kakakin majalisar yayi.
Shi kakakin majalisa na yanzu ya tabbatar cewa wannan kwamiti ya fito da rahoton shi an gaya ma duniya menene binciken wannan kwamiti, amma magana ta gaskiya idan suna tunanin wannan abin zai buruwa ba zai buruwa ba.
Za ku ji martanin da shugaban kwamitin ya mayar, sannan Salu Garba zai shigo da shirin sana da rashin tayi. Baya ga haka muna tafa da sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Adadin waɗanda suka mutu a wani mummunan harin bom da aka kai da motar daukar kaya a ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar Somalia, wanda shine harin ta'addanci mafi muni a tarihin kasar, ya kai 270. Ministan yada labaran Somalia Abdulrahman Usman ya rubuta ta kafar Twitter cewa yanzu adadin waɗanda suka mutu din ya kai 276, waɗanda suka ji raunuka kuma wajen 300. A wasu sakonnin da ya tura ta kafar Twitter, Usman ya gode ma kasashen Kenya da Habasha da Turkiya saboda agajin magunguna da suka tura ma Somaliyar. Masu zanga-zanga da suka fusata sun game tituna suna tayin tir da kungiyar Al-Shabab, kungiyar mayakan wadda ta kan yi kirarin kai hari a birnin Mogadishu ta yi gum ya zuwa yanzu. To amma gwamnatin Somalia da kwararru kan abin da ya shafi ta'addanci sun yi imanin cewa kungiyar ta Al-Shabab ce ta aikata.
Za a gudanar da zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Liberia a tsakanin shahararren tsohon dan wasan kwallon kafan nan George Weah da kuma mataimakin shugaban kasa na yanzu Joseph Boakai, a cewar hukumar zaben kasar a jiya Lahadi. Bayan kidaya wajen kashi 95 na ƙuri'un da aka kada a wannan kasa ta yammacin Afirka, Weah ya samu kashi 39. A yayin da shi kuma Boakai ya samu kashi 29.1. Wannan na nuna cewa kenan babu ɗaya daga cikin su da ya samu adadin da ake bukata na kashi 50 kafin ya zama shugaban ƙasa a zagaye na farko na zaben na makon jiya. Masu zabe miliyan 2.1 da suka yi rajista a ƙasar ne suka kada kuri'a zaben wanda zai gaji Ellen Johnson Sirleaf, mace ta farko da ta zama shugabar ƙasa a Afirka, wacce za ta sauka bayan ta cika wa'adi biyu masu tsawon shekaru 6-6 kamar yadda kundin tsarin mulkin Liberia ya tanada.
Karshenta dai sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson jiya Lahadi ya amsa cewa a aikace Iran na aiki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan dakile shirinta na nukiliya. To amma ya ce shugaba Donald Trump na son majalisar dokokin Amurka ta bullo da abin da ya kira gamsasshiyar dabara ta gyara abinda shugaba Donald Trump ke ganin wasu kurakurai ne tattare da yarjejeniyar. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya gaya ma tashar talabijin ta CNN cewa Iran a tabakinsa ta yi kaurin suna wajen yawan nuna alamar za ta karya shuruɗin yarjejeniyar ta shekara ta 2015, wanda hakan ne ya ankarar da Trump, wanda ranar Juma'a ya janye bayar da tabbaci kan salon Iran na kiyaye yarjejeniyar. Don haka ya rige ga majalisar dokokin Amurka ta maido da takunkumin da aka kakaba ma Iran kafin a dage mata su bayan kulla yarjejeniya tsakaninta da Amurka da tarayyar Turai da Faransa da Burtaniya da Jamus da Rasha da kuma China. To amma ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif, wanda shine ya wakilci Iran wurin tattaunawa kan yarjejeniyar, ya faɗa a shirin gidan talabijin na CBS Face the Nation cewa watsi da yarjejeniyar da Trump ya yi zai sa babu kuma wanda zai saki yarda ya kulla wata yarjejeniya mai tsawon wa'adi da duk wata gwamnatin Amurka, saboda za a ga cewa gwargwadon dadewar yarjejeniyar yakan dogara ne akan gwargwadon dadewar gwamnatin.
Labaran nan zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Masar sun bata wani yunkuri da wasu ƴan bindiga suka yi na kai hari kan wasu na'urorin soja a yankin Sinai kwana guda bayan da ƴan tawaye suka kashe wasu ƴan sanda a yankin, a cewar wata sanarwar ta soji. Sanarwar rundunar sojin Masar ta ranar Asabar ta ce wasu igungun ƴan tawaye sun kutsa cikin wani barikin soji mai matukar matakan tsaro a birnin El Arish dake arewacin Sinai don kai wani harin ta'addanci. Mayakan waɗanda suka yi shigabartu da kayan sarki irin na sojin Masar na dauke da gurneti-gurneti da bindigogi da kuma gurayen bama-bamai da akan yi amfani da su wajen kai harin kuna bakin wake, a cewar mai magana da yawun sojojin Masar Tamal Al-Rafai. Rafai bai faɗi adadin ƴan bindigan da aka kashe ba, to amma akalla wani ɗan bindiga ya mutu bayan da bom ɗin da ya tsaya a cikin shi ya tada shi. Labarin duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Kano Najeriya, wasu kungiyoyin fararen hula suna zargin wani kwamitin bincike da Majalisar Dokokin Jihar ta kafa da jan kafa a binciken zargin karɓar cin hancin naira miliyan 1 da aka ce tsohon kakakin majalisar yayi a wani yunkuri na neman yayi watsi da binciken masarautar Kano kan yadda ta kashe wasu kudade. Ko da yake shugaban kwamitin ya ce suna nan suna kan aiki. Da Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aika mana.
Zaka da kungiyoyin gwagwarmayar yaki da rashawa da tabbatar da shugabanci na gari sun fara bayyana damuwa kan yadda kwamitin ke jan kafa wajen bayyana wa duniya abin da ya gano kimanin makonni biyu da karewar wa'adin aikin sa.
Shi kakakin majalisa na yanzu ya tabbatar cewa wannan kwamiti ya fito da rahoton shi, an gaya ma duniya menene binciken wannan kwamiti, menene kuma recommendations, ma'ana shawarwari da wannan kwamiti ya bayar. Amma magana ta gaskiya, idan suna tunanin wannan abin zai buruwa, ba zai buruwa ba.
Kwamitin Kabiru Sa'idu da aka sake nan na kungiyar Sitan. To amma Honorable Muhammad Bello Kutukutu da ke zaman shugaban kwamitin binciken ya ce
muna aiki akan abin kamar yadda aka ba mu mani mu zo mu bincika, muna aiki akai kuma na tabbatar da zarar mun kammala za mu yi rahoto ga babban gida kuma insha Allah da kai da jihar Kano da duniya ma wakilai ta ji menene rahoto.
Yanzu ba yanzu a wacce gaba kenan aikin kwamiti yake
ta kuma wani yana cikin aikin kwamitin da bazan muka bayani ba, sai dai ranar da muka miƙa rahoto za ka ji hanyar da muka bi da waɗanda suka abin ya shafa ko sun ga da laifi ko ba su da laifi ko ina ka kwana a rahoto za ka ji, amma wanda yake bincike ai ba faɗa ga hanyar da yake. Babu wani mutum da muka yi ma a kwamitin nan wanda bai zo ba, babu wani mutum da muka yi wani bayani a wajen sa wanda bai nuna mana amincewa su da bayanan da ya kamata yi ba. So muna aiki a kan
wannan. Zuwa yaushe ne al'umma Kano za su samu rahoton kwamitin?
Daidai lokacin da majalisa ta gaya mana mun gama aiki, za mu watan mu gama za mu tashi a gaban majalisa a gaban kowa da kowa da duniya na ji mu ce mu gama, muna da mun lokaci don kuma mun gama za mu wadda rahoto a wannan.
Tun lokacin da majalisar ta kafa kwamitin ne, wasu daga cikin ƴan majalisar irin su Baffa Babba ɗan Agundi ke da ra'ayin cewa kamata ya yi majalisar ta miƙa batun ga hukumar AFCC ko kuma ICPC.
Duk gaba ɗayan House aka ce ana zargi da kuma shi speaker in particular. To shi yasa naga dacewar domin mu tabbatar da ba mu da laifi ko kuma muna da gaskiya, na ba da shawarar cewa EFCC ta binciki wannan zargi da aka yi wa ƴan majalisa gaba ɗaya da kuma shugabanta, domin ina ganin wannan rahoto shi zai fi karbuwa. Idan EFCC ta fito ta wanke mu zai fi karbuwa.
Jama'a dai na ci gaba da dakon sakamakon rahoton wannan kwamiti na majalisar dokokin ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, to a jamhuriyar Nijar, jam'iyyar MPL ce ta yi amfani da bikin cikar ta shekaru biyu da kafuwa ta haɗo kan ilahirin jam'iyyun ƙasar, inda ta nemi da ajiye bambance-bambancen da ke tsakaninsu a tunkarar matsalolin da ke addabar ƙasar. Daga Yamai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
A yayin da MPR ɗin ke cika shekaru biyu da kafuwa, shugabar matan jam'iyyar Madam Lamida Salamatu Balagoga ta bayyana cewa wannan jam'iyya ta taka rawar gani
saboda kun gani party ne da aka kafa ba amma wata uku ba muka ta zabe bantin mun ta zaben nan muka fito da deputy wajen 13
jam'iyyar ta MPR jamhuriya ta gayyato shugabannin bangarorin siyasar Niger baki daya abinda ya ba shugabanta Albade Abuba damar kiran adawa da masu rinjaye su mayar da dukkan wasu bambance-bambance share daya don kubutar da Niger daga abin da ya kira halin fatara da matsalar tsaron da ke addabarta a yau. MPR jamhuriya na ganin mutunta ra'ayin kowane dan kasa shine hanyar mafita daga halin cece-kucen siyasar da aka shiga a yau a Niger. Dalili kenan da wannan jam'iyya ke dasawa da jam'iyyun adawa duk kuwa da kasancewarta mamba a kawancen jam'iyyu masu mulki in ji tsohon gwamnan Yamai Hamidu Garba.
Kasan jamhuriya kasa ta kusa kenan duk wanda an shi dan kasa ne mu wajen mu babu mutunci in adawa kake ra'ayin ka ne in tsara rinjayen kake ra'ayin ka ne.
MPR jamhuriya bata tsayar da dan takara ba a zaben shugaban kasa na Fabrairun 2016 da nufin ba dan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu damar samun wa'adin mulki na biyu a saukake saboda haka makardaban jam'iyyar mai mulki irin su Idrisa Maidaji ke kallon MPR a matsayin babbar kawa.
Jam'iyya ce wanda take tana tare da gungun jam'iyoyi wanda su kama Alhaji Muhammadu Isu tayya da shugabancin kasa wannan kenan mu horin ciki na gare mu mu zo mu ci ga musu taro mu tanye shi murna
amma da alama yan adawa na zawarcin jam'iyyar ta MPR jamhuriya kamar yadda jagoran jam'iyyun kawancen hamayya na FRDDR Ahmadu Ali Jibo Max yayiwa Albade Abuba da mataimakansa tayin hada gwiwa dan yin nasara a zabubukan 2021
an suwetan kalon ruwa fiye da mokote je suwet ko musuwaye fezor da ruwa
sile mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida sile mumuni barma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka. Sumarilla yanzu karfe 3 na dare ne da minti 13 a nan Washington DC ana kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirin da rashin tayi
kudi a kashe yanzu ta hanya mai kyau kudi a kashe yanzu ta hanya mai kyau kudi a kashe yanzu ta hanya mai kyau kudi a kashe.
Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi wanda ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa a ƴan kwanakin nan. Kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawan Najeriya ya gayyato ministar ma'aikatar kuɗin ƙasar Kemi Adeosun domin ta bayyana musu yadda kasafin kuɗin bana ya kasance. A cikin jawabinta ta ce kaso 15 kacal suka yi amfani da shi a cikin kasafin kuɗin na bana yayin da saura watanni 3 shekarar ta ƙare. Idan dai ba manta ba wannan kasafin kuɗin na yanzu bai zama doka ba wadda gwamnati za ta yi aiki da shi sai ƙarshen watan Yuni lokacin da majalisar dattawan ta kammala aikinta a kan shi ta turawa gwamnati. Kenan watanni 3 kawai gwamnatin Buhari ta samu yin aiki da shi kawo yanzu an samu jinkiri wajen tabbatar da kasafin. Tambaya nan ita ce menene dalilin jinkirin daga ina ya samu asali menene illarsa ga tattalin arzikin ƙasa da ma rayuwar al'umma. Akan wannan na samu na yi fira da Malamin Shehu Aliyu masanin tattalin arziki da ke zaune a Abuja ga yadda firar tamu ta kasance.
Cikin makon da ya gabata makon da ya wuce kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa ya gurfanar da ministar kuɗi Kemi Adeosun ta zo ta yi bayani akan kasafin kuɗin wannan shekara da muke ciki. ta faɗi wani abu da ya ban mamaki. Ta ce cikin kasafin kuɗin wannan shekara kashi 15 aka yi amfani da shi, ga shekara kuma za ta ƙare. Shin fahimtarka a gane roka a matsayinka na masanin tattalin arziki, wani illa ne irin wannan yake ba tattalin arzikin ƙasa?
Wato illar su a bayyane ne, wato yanda za ka gane abin da aka yi magana, wato kamar kowa yana da ɗa a makaranta, kamar ɗanka da ke makaranta a cikin kashi 100 na subject da yake sai ake maka ya ci kashi 15 ne, shi wannan ɗan naka zai tafi jami'a?
Ina ko za shi?
Ai ma to in ba za shi jami'a ba, to tattalin arziki za shi wani wuri a kashi 15 a watan 10?
Ba inda za shi.
To tunda ba inda za shi, to dole abinci ko matsayin, kuma kamar yadda muka yi tattaunawa da ku lokaci-lokaci, mun ta yin magana, wato gabatar da kasafin kuɗi da wuri yana da muhimmanci a ƙasar da ta tsaye da January 1 ga wata, watan Janairu na 1 ga wata a matsayin shi ne shekaran kuɗinta. To, kuma in an san da wannan lokacin, to wajibi ne hukumomin da wannan abu ya rataye a wuyansu samar da shi a daidai wannan lokaci. Dan kuma an sake tsarin, to a doka ya kamata a koma a majalisa a ce an mai da kasafin kuɗin Najeriya, an mai da shi tunda an duk inda za a yi a rinka yin shi a wata ɗaya ga watan Janairu in ya kiwa, to a koma majalisar dokoki a ce an mai da kasafin kuɗi ya zama ɗaya ga watan Yuni, lokacin da aka rantsar da shugaban ƙasa da ya haso an rantsar da shi, saboda haka ya fara aiwatar da sabon kashin kuɗi. To amma duka irin waɗannan sai an duba wato yanda siyasar ƙasar take, political economy, ka duba yanda tsarin siyasar ƙasar yake, da tsarin bankuna, wato tsarin kasuwanci na bankuna, da tsarin hukumomi na kuɗi na ƙasar, waɗanda su ne abubuwan da ake amfani da su wajen juya tattalin arzikin ƙasa. Idan ya kiza mana shekarar kuɗi na gwamnati ya je sabon banda na kamfanoni, to gwamnati za su yi ta wahala wajen ƙoƙarin daidaita saitin abubuwan da suke na gwamnati. Amma idan aka ce ana samun irin wannan bayani kuma a bakin shugabanni waɗanda suka yi alƙawarin za a samu canjin, kuma an ba da cikakken wato yarda cewa za a iya samun canjin nan, to ya kamata a samar da wannan canjin.
Malam Shau, wannan kasafin kuɗin na wannan shekarar sai watan 6 ne fa mukaddashin shugaban Najeriya ya rantsa hannu a kansa ya zama doka, watan 6
haka ne.
To watan 6 zuwa yau ba watanni 3 ba kenan?
Eh, wata 3 kenan.
To kuma ce kuma kasafin kuɗi na shekara ɗaya ne.
Eh, haka yake, na wata 12 ne.
Na shekara ɗaya ne, wata 12. To, ga shekara za ta ƙare, kuma dole a fito da wani sabon kasafin kuɗi. Wato wannan shekara ta wuce kenan, ina aka kwana?
To, yanda aka kwana, kaga wani abu da ba a so mutane da yawa ba su so su ji an faɗe shi. Kaga har a tsarin mulkin sojoji a faɗin Najeriya duk sun iya ƙoƙarin da suka yi, ɗaya ga watan nan za su yi mutane, ɗaya ga watan Janairu za su yi mutane jawabin sabon shekara, su kuma gabatar da kasafin kuɗi tunda ba su da majalisu, kuma waɗanda suke amfani ba sojoji suke kasafin kuɗin nan ba, hukumar kasafin kuɗin Najeriya nan ne duk ita suke wannan kasafin kuɗi. To kaga in har an samu irin waɗannan bayanai, to kullum za a koma shin menene ya shigo, menene kuma yake canzawa? In kuma yake canzawa za a canza shi, in kuma ba zai canzu ba, to lallai muna da matsala babba a tattalin arzikin ƙasarmu, saboda kasafin kuɗi dai wajibi ne ga mutum shi kadai a gidansa, wajibi ne a kamfani, wajibi ne kuma a gwamnati. Sannan duk inda aka saba wajen samar da ainihin dokar da za ta sa a kashe kuɗi, to za fi a samu tsaiko ne, ko kuma za a ci gaba da samun tsaiko wanda kuma shi ba zai taimaki tattalin arzikin ƙasan ba. Ka tuna ana faɗin mun farfaɗo ne daga tawayin tattalin arzikin ƙasa, wanda tattalin arzikin ya samu ya farfaɗo, kuma mun yi bayani shi ma a kan wannan farfaɗowan. To kuma farfaɗowan ba zai ɗore ba sai waɗannan irin su kasafin kuɗi da irin waɗannan abubuwa da ya shafi ƙudurori har da harajin da muke magana a kai, wanda su ne za su samar da abubuwa. Sannan ita kuma gwamnati ta daɗa fitar da kuɗaɗe wanda zai shiga inda ya kamata ya shiga, ko dai ta fannin samar da ayyukan yi ko kuma ta hanyar samar da abubuwan da ke gina tattalin arziki kamar abin da tura ke ce mishi infrastructures da kuma abubuwan da ya shafi ilimi
na wannan shekarar muna watan 10 idan ba a gabatar da kasafin kudin baɗi ba tsakanin wannan wata da wata mai zuwa shi ma na baɗin zai makara
a ai kawai tattalin kasafin kudi da 2018 ko yanzu aka kai shi majalisa a irin ɗabi'un kasafin kudin da yake fuskanta misali kasafin kudi na 2016 wanda ya bace bat ba a ganshi ba sai kuma kasafin kudi na 2017 wanda shi ba bacewa yi ba amma an samu rudani inda wannan majalisa yake an shiga gidansa amma dauki abin da ya shafi kasafin kudin to kaga idan wannan yanayi to mu san yanayin da koda an gabatar da kasafin kudin a wannan watan a yanzu din da nake maka magana to mu san kuma abin da zai fito baya daga majalisa ba wanda shi zai duba abin da za a yi kuma musamman ma kasafin kudi ne da zai tafi na 2018 wanda shine kasafin kudi wanda zai auna ainihin karfin wannan gwamnati da karfin wannan canji kafin zabe na 2019 wanda ƴan siyasa za su fara shirye-shiryen siyasa su ne a cikin 2018 waɗanda shi kuma yana da irin nashi illan a kasafin kudi da kuma tafiyar tattalin arzikin kasa
wato kana ganin siyasa za ta kawo tangarda
dole siyasa ta kawo tangarda saboda ita siyasa ita take ta ba mu tangarda saboda canje-canje da kuma ra'ayoyi da ke bambanta yanzu kamar misali ta kasafin kudin da muke saran a gabatar idan aka gabatar da shi kowanne dan majalisa zai kokari ya ga an sa wani abu a matsayar sa saboda zai koma wajen mutanen sa yi alfahari to idan hakan ya faru su kuma akwai ba ɗan majalisa ba ɗan siyasa da ke cikin gwamnati ba akwai ɗan siyasa da ke wajen gwamnati wanda su ma suna da irin nasu tsari na kawo tarnaki ko da ƙarya ko da gaskiya wajen hana aikace-aikace don misali ai akwai ƙoƙarin da ɗan majalisa zai yi na ba da wutar lantarki misali ya shirya duk abin da za a yi an kawo wutar lantarki to ɗan majalisa ne na tarayya ga sai kuma gwamna a jiha shi kuma yana ganin wannan yanayi ne don ya nemi gwamna shi kuma ya hana irin waɗannan ayyukan to kaga in an hana irin waɗannan ayyukan to kaga an sake kawo kasafin kuɗi tarnaki amma a siyasance kuma yana da yawa irin waɗannan abubuwa a cikin wannan ƙasa namu
to kuma idan ana haka nan ai tattalin arziki ke shan wuya
talaka da yake shan wuya shi tattalin arziki a yanzu ya fito daga raɗaɗi amma shi talakan ai bai riga ma ya fito ba
da saura dai
to Malam Sanu ko tattalin arziki ka kashi tattalin arzikin Najeriya afuwa tattalin arziki ne da tun da aka yi Najeriya shi girma yake misali zan maka tun ana yin kasafin kuɗi da fan 200 har ya kai fan miliyan 2 har ya kai miliyan 16 yanzu kuma ya kai trillion 7 to kaga tattalin arzikin kullum fadi yake yi
saboda al'ummar kasar ma sun karu
saboda al'ummar kasar sun karu kuma dukiyar kasar na ta karuwa amma karuwan shi wajen raba dukiyar kasar nan ne ake samun matsala a tattalin arzikin duniya ba ma na Najeriya kadai ba inda za ta iske kashi 2 cikin 100 suna rike da abun da mutum miliyan kaza ya kamata su amfana da shi amma yana wurin su kuma ba amfana suke da su ba kuma ta haka ne za mu sake dawo wajen kamar misali Dangote duk abin da ake masa a kasar nan ma ba a saka masa ba misali Dangote ne ya tsaya tsayin daka ya gina kamfanonin da muke alfahari yau ta misali shi ake kamfanin simintin sa ya fi na ko ina girma a duniya kamfanin matatar man fetur da zai yi ta fi na ko ina girma a duniya har na gwamnati kaza to inda ɗan Najeriya da irin dukiyar da Allah ya ba Najeriya tunkini masu kuɗin da masu zuba jari sun haƙura sun yi siyasar ƙasar suna ta zuba jari a ƙasar da ƙasar ma ba haka take ba to Allah ya saka da alheri Allah ya mana
nagode
to Malam Salu Allah ya taimaka ina godiya
madara nagode
jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu Malam Ishau Aliyu da Solomon Abu da Tubahiro Deodone da suka taimaka da sauti ne Salu Garba ke maku fatan alheri
kuɗi an kashe ne sautan hanya mai kyau.
kuma Allah yanzu kuma ga shehin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara shirin ne da jaridar The Nation wanda ta ruwaito gwamnatin jihar Abia Okezu Ifezu na cewa shi kan bai san inda jagoran kungiyar IPOP Nnamdi Kanu yake ba. Jaridar da ta ruwaito gwamnatin na shedawa yan jaridu a birnin Abuja cewa bai da masaniya inda Kanu yake, duk da cewa dai a gobe ne ya kamata jagoran yan kungiyar ta Biafra ya gurfana a gaban kotu bayan belin da aka bashi a can baya. A can baya dai an ruwaito tsohon gwamnan jihar Abia Oji Uzo Kalu na cewa Kanu yanzu haka yana birnin London. Daga jaridar The Nation sai kuma jaridar Vanguard, inda ɗaya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa kungiyar wasan kwallon kafan Akwa United ta lashe babban kofin kwallon kafa na Najeriya da ake kira Aito Cup, inda ta bige kungiyar wasan kwallon kafan Niger Nazo daga jihar Niger a wasan da aka buga a ɗaya daga cikin manyan filayen wasanni dake anguwar Agege a nan birnin Lagos. Wasan dai ya samu halartar shugaban kungiyar wasannin kwallon kafan nahiyar Afirka Mr. Ahmad Ahmad da gwamnan jihar Lagos Akunmi Ambode da na jihar Akwa Ibom Udom Emmanuel, sai kuma shugaban kungiyar kwallon kafan Najeriya Amaju Phoenix. Jaridar ta da Vanguard ta ce ko da yake wasan bai kayatar ba, amma kuma a ƙarshe sai da aka buga bugun daga kai sai mai tsaron gida kafin kungiyar wasan kwallon kafan Akwa United ta samu nasara a kan kungiyar Niger Tornadoes daga jihar Niger. Yanzu dai kungiyar Akwa United ta samu kyautar naira miliyan 25 kuma kungiyar ce za ta wakilci Najeriya a wasan kungiyar wasan kwallon kafan nahiyar Afirka da ake kira Confederation Cup. A ƙarshe sai jaridar The Leader Daily Trust, inda ta rawaito shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Bukola Saraki na kira da gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa akan yankin Arewa maso gabashin Najeriya da kuma barazanar da kungiyar Boko Haram ke da shi akan Najeriya. Jaridar da ta rawaito shugaban majalisar dattijan yana magana ne a wajen wani taro na 137 na shugabannin kungiyar yan majalisun duniya da aka gudanar a St. Petersburg dake kasar Russia. Jaridar ta rawaito shi yana cewa gudanar da taro na ƙasa da ƙasa kamar da aka gudanar a birnin London akan ƙasar Somalia da kuma Syria zai taimaka gaya wajen kawo ƙarshen wannan rikici da yake cinyewa, ko da yake dai ya ce fadar sojan Najeriya na iya bakin kokarinta na kawo ƙarshen rikicin. Da wannan ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu na wannan safiya. Ku huta lafiya.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana a na'ura.
Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jihar Bisa Jamhuriyar Nijar. Gaskiya gwamnatin Nijar ta yi daidai, bisa kokarin da ta yi na sayen kayan manoma zuwa ga talakawa. In ga tafi rani ya yi sai ka saida musu farashi mai rahusa, farashi mai sauki. Gaskiya ka yi daidai tunda ta ka da alheri.
Mai magana Musa Shehu Isa daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wadan fata jaddadawa kungiyar kare haƙƙi da adama ba a sani da cin zarafin da wani hukumar NDLA ta ci min zarafi, ya karya min kafa, ya karya min hannu, ina zaune saboda ya kama wani mai laifi. Dan mai laifin ya ce garin mu ɗaya ne ya sa ba bincike ba komai, ya faɗa ni da duka har ya karya min kafa da hannu. Dan haka ina kira da kungiyar kare haƙƙin adam, ya kamata ki zo mun kasu.
Mai magana Alhaji Abdulmu mai kakakin FDR Sogi a nan birnin Kwami Jamhuriyar Nijar. Sojojin Nijar, mu akwai abin mamaki gare mu tsakanin mu da Sogi. Bai kamata a ce da duk inda ɗan ta'adda sun ka kai sojojin Nijar hari, a ce sun kashe su, sun halaka su, sun fiye su. Kuma alhali ko shi a ce kwanton ɓauna an kai muku an ka halaka duk. Ku da kanku ko kuma su kuma manyanku masu ba ku tsarin yaƙi har yanzu babu tunanin da gare su.
Kamar sauro da fatin za mana afuwa, ba za mu samu don kawo muku labarai a takaice ba. Yanzu baki daya a nan muka kawo ƙarshen shirin, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya wasu tawagar wato abokan aikinmu za su zo da wani sabon shirin. Yanzu amma da jin Chubahir Jodene da Ibrahim Kalmasi da kuma Greg Mahmud Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.